to wannan yankan nasa bai isa masa ba, ya yanka ya samu nama ne kawai, amma maganar layya bai samu wani abu daga cikin ta ba.
Wa aqallu ma yubzi'u,
karancin abin da yake isa
a
cikin layya daga shekaru, wato dabbar da yake ta isa a layya da ita, aljazau tittirna daga tumakai ko awakai. Abinda ake kira da jazau wanda yake tittirna shine tinkiya ko rago ko kuma akuya ko bunsuru wanda yake ya cika shekara guda, wanda yake ya cika shekara guda. Sani kuma shine yake isa a shanu, in da zai yi layyan ne da sa ko da saniya, to sai wanda yake sani shine ya isa. Shine wanda yake ya cika shekara uku, ya shiga a cikin shekara ta hudu, aƙalla ya kama wata 40 a duniya, to wannan ne ya isa. Sani kuma daga raguma shi yake isa a layya. Shine wanda yake ya cika shekara 5, ya shiga a cikin shekara ta 6, to wannan shi yake isa a cikin raguma. Ana kiyayar aibobi dukkaninta a cikin dabbar da za a yi layya da ita ko dabbar da za a yi hadaya da ita. Dabbar da za a yi layya da ita a tabbatar wadda take lafiyayya ce, ko dabbar da yake za a yi hadaya da ita, to a tabbatar wadda take lafiyayya ce. Al'aura'u, dabba wadda take mai ido ɗaya ba ta isa a cikin layya ko a cikin hadaya. Dabba wadda take mai ido ɗaya to ba ta isa ba a cikin layya ko a cikin hadaya, ballantana wadda take gaba ɗaya ma ba ta da idanu. Ballan wadda take ma ba ta da idanu kana kenan a ce ba ta isa ba, tunda an ce wadda ma tana gani da ido ɗaya, da ido ɗaya ne ba ta gani ba ta isa ba, ga wadda ba ta gani gaba ɗaya ma ita ce ta fi da wajen cewa ba ta isa ba. Wacce ce aura'u? Ita ce dabbar da yake hasken ɗaya daga cikin idanunta biyu ya tafi, ba ta gani da ɗaya daga cikin idanunta. Haka nan dabbar da take ba ta da lafiya, rashin lafiya, wadda take a fili, ita ma wannan ba ta isa a layya ko a hadaya, ba ta isa in aka yi layya da ita ba, wadda take wato rashin lafiyar tasu ta fito fili. Wato alama cewa rashin lafiyar ta fito fili, a sa mata abinci, a ga kulata da abincin kaɗan ne ba na al'ada ba, ko kuma tana bin ƴan uwanta wajen kiwo a ga suna tsere mata, sai daga baya take tadda su, sai a hankali take tadda su, to wannan ya tabbata a rashin lafiyar tata ya fito fili, rashin lafiyar tata ya fito fili kenan, to wannan ba ta isa ba, ko a layya ne ko a hadaya. To wala al-arja'u arajan bayyinan, wala al-arja'u, haka nan dabbar da take gurguwa, gurguntakar da take a fili, gurguntakar ya zama ta fito a fili, ba wai zarar dan tana dingisa kafa ba, cewa tana dingisa kafa wannan bai hukunta cewa ba za ta isa ba, ko a layya ko a hadaya, dan zarar dingishi kawai, inde sauran dabbobi ba sa tsere mata, to wannan ta isa. Dan dingisa kafar kawai da take wannan bai zamo zai hana isarta ba, amma wanda yake gurguntakar tata a fili, ƴan uwanta za su tsere mata a ganta a baya, ta biyo su tana dingisawa, to wannan ba ta isa ba.
Wala ajfa'u,
haka nan wanda take ba ta da mai, ƙasasshiyar dabba, ita ma ba ta isa a cikin layya ko a cikin hadaya. Ita ce wadda ba mai a cikinta, dabbar da yake ba ta da kitse gaba ɗaya, ba mai a cikinta, to wannan dabbar ba ta isa ba. Wani kaunin aka ce ma'anar ajfa'u, ita ce wadda ba bargo a cikin kashinta, ita ce wadda ba bargo a cikin kashinta, to ita ce ajfa'u, to bata isa ba.
Wala mashquqatul udhni,
haka nan dabbar da take an keta kunnanta ita ma bata isa a batsagawa kunne, ita ma bata isa a cikin layya ko a hadaya. Sai dai idan tsagar da aka yi mata a kunnan kaɗan ce ba mai yawa ba. Abinda ake nufi da kaɗan a nan shi ne zamo bai fi sulusun kunnan ba. In an kasa tsawon kunnan nata abinda aka tsaga, wato an kasa uku abinda aka tsaga bai fi kashi ɗaya ba cikin uku, to wannan ta isa, wannan dabbar sai ta isa. Amma in ya haura kashi ɗaya cikin uku wannan ba ta isa ba. Haka nan wadda take mai yankakkiyar kunne ita ma ba ta isa idan ya zamo an yanke kunnen da yawa ya kai sulusi ko fiye da sulusi, amma dan kaɗan ne ya aka yanka daga kunnen nata bai kai sulusi ba, to wannan za ta isa. La yujzi'u ita ma wannan ko la tujzi'u ne? La yujzi'u, to layya da ita bai isa ba. Ai layya da ita bai isa ba, ko ai hadaya da ita bai isa ba, illa an ya kuna yasira, sai ko idan ya zamo tsagar yar kaɗan ce, to wannan ta isa.
Wakazalika zahabu a kasar zanabi,
haka nan tafiyar mafi yawar jelanta, dabbar da take mafi yawar jelanta an yanke, to wannan dabbar ba za ta isa ba, ko a hadaya ko a layya.
Wakazalika makasuratul arni,
haka nan dabbar da yake a bakaryawa kahoce, dabbar da yake an karye kahonta ko kahonta ya kare, ita ma wannan ba ta isa a cikin layya ko a cikin hadaya.
Illam yabra,
idan dai bai riga ya gama warkewa ba, amma in ya idan ya gama warkewa ya zamo ba wani jini ba miki a wajen, illa iyaka da can da kaho yanzu ba kaho ko ko kahon wani sashi daga cikinsa ya gutsire amma kuma ya warke wajen, to a jaza'a wannan ya isa, wannan ya isa, wannan dabbar sai ta isa a wajen layya ko a wajen hadaya.
Wa ammal aqiqatu,
to amma aqiqa yankan suna, to ita hukuncinta an so ne, an so ne a yanka wa yaro in an haife shi dabba ran bakwai da haihuwarsa, wannan an so ne ba kai kar matsayin sunna ba.
Wahiyar
zabihatu ita ce dabba a bayyankawa, allati tuzbahu, wadda ake yanka ta yau masabi'i wiladatil mauludi, ranar bakwai daga haihuwar yaro, daga haihuwar abin haihuwa, to wannan yankan mustahabbi ne. An sharanta a cikin yankan aqiqa, dabbar da za a yanka don suna, duk abin da yake an sharanta shi a cikin dabbar da za a yi layya da ita, dabbar da ta isa a yi layya da ita, ita ta isa a yi aqiqa da ita. Idan wanda ba za ta isa a yi layya ce da ita ba, to ba ta isa aqiqa ba, wanda ya yi ta, wanda ya yanka wajen suna, to ya yanka nama ne kawai, amma wadda aka shar'anta bai zo da ita ba, inda wadda aka shar'anta ce sai ta kai shekarar da aka fada. Misali idan ya daura go dan wata 8 ko 9 ko 10 din bai isa ba cewa akai sai ya kai shekara guda, ko kuma ya zamo ya dau wanda yake gurgu ko mai ido daya, to duk wannan bai isa ba cewa akai da wanda yake lafiyayya wadda za ta isa a yankan layya. To alhamdulillah, to wato tunda yake antu ita mustahabbiya ce wannan kuma sunna, wajen wasu malaman suka ce da za su hadu ya zamo bai da iko sai bisa daya, ko idan yace sai ya hada biyun zai wahal da shi, to sai ya dau wanda yake sunna kenan, kamar ya zamo gashi an masa haihuwa ga kuma sallah, ga sallah babba, ya zamo kamar ranar sallah ranar suna ce, ranar sunan ɗansa, to kuma shi ba mai hali ba ne, in ya ce sai ya yanka layya ya yi kuma yankan suna zai zamo wahala kwarai a kansa, ko fiye da yanda aka nema, to aka ce sai yanka layya kenan ya bar yankan aqiqa. Wasu ko suka ce a'a, ai ita aqiqa tunda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi da yana da wa'ansu haƙoƙi akan ubansa, wanda ya ambata a cikin farkon haƙoƙin cewa ya yanka masa a aqiqa. Suka ce to tunda yake wannan haƙƙi ne na yaro, haƙƙi ne na shi abin haihuwar, wannan kuma yankan layya haƙƙi ne na Ubangiji, to sai a gabatar da shi na mutum kenan, ko ba dan komai ba ma tayu ya bayu zuwa gori daga baya, shi yaron tayu ya zama ba a yi masa yankan layya ba, ba a yi masa yankan sunan ba, aka yi yankan layyan a zo daga baya ne masa gorin cewa ai kai da aka haife ka ma ko ragon suna ba a yanka ma ba. To wasu malaman suka ce ai to shikenan sai ya bar layyar ya yi yankan sunan, ya yi yankan sunan ya fi masa daga layyar, saboda duban cewa akwai haƙƙi na mutum a ciki, shi ne haƙƙin shi yaron wanda aka haifa. To ko da zai zama na a wajen ya zama dab da sallan ne bai zama sun haɗu ba, ya zama kuma bai da iko sai bisa ɗaya daga ciki, to wajen wasu suka ce sai ya gabatar da shi na wato sunan. Wasu kuma suka ce a tunda ita layya sunna ce sai ya gabatar da ita, tunda ita sunna ai ta ce gaba da mustahabi, yankan suna mustahabi ne, layya kuwa sunna ce. To
الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم وأما الذبح
أما ينكى
فهو قطع الحلقوم
أبند أكي كرا ينكى المسلم في شين ينكى مقوغر
نعم
ينكى مقوغر دبا
كنتو جميعه
باكي تنسى
نعم وقطع الودجين
لكما ينكى مجناتي قدابيو
نعم فلا يجزئ أقل من ذلك
kasa da haka da isa ba a yanka, da zai zama ya yanke majinaciya guda ɗaya ɗaya bai yanke ta ba, ko makogoron ba duka ya yanke ba, to da isa ba a yanka.
Wa zabahul mar'ati ja'izun,
a yanka na mace ya halatta, ya halatta mace ta yanka, ya halatta a ci naman da mace ta yanka, dabbar da yake mace ce ta yanka ta, ko tsuntsun da yake mace ce ta yanka shi, ya halatta a ci naman.
Fa in rafa azzabihu yadahu
an kama, kuma wato yaro wanda yake mai tamizi, yaro wanda yake yayi tamizi, wanda bai balaga ba amma yayi tamizi, ya san me ya dace, ya san a ce kaza ba daidai ne ba, to shi ma wannan a ci yankansa ba sai lalle wanda yake ya balaga ba. To fa in rafa zabihu yadahu, idan mai yanka ya dauke hannunsa,
ana zabihati,
daga dabbar da yake yankawa,
ba'da qad'i ba'da hulqumi,
bayan ya yanke sashen makogwaranta,
wal wadajaini,
da majinatanta,
thumma a'ada yadahu,
sannan ya maida hannunsa,
na'am, fa ajhazaha,
ya kara sayanka ta,
na'am, thumma lam tu'kal,
lam tu'kal, ba'a ci wannan dabbar ba, ba a ci wannan dabbar ba, saboda ya raba wato tsakani, wanda sharadi ya zama ya zo da shi a jere. Sai dai wato wasu malaman sun ce idan akwai wani hanzari, to idan ya san da zai mai da hannun nasa ya karasa ya sake niyya, wannan ba komai an ci. Amma idan da gangan ne ya fara yankawa, ya yanke sashe ya dauki hannunsa, sai kuma daga baya ya mayar ba tare da ya kula da sake niyya ko sake bismillah ba, to wannan shine kauli ɗaya ba za a ci ba, saboda kamar ya kashe ta ne, yi mata mikin da yake ba za ta iya rayuwa ba da shi, amma kuma bai karasa yanka ta ba yanda aka ce a shari'ance, sai kuma daga baya sannan ya dawo ya karasa, kaga wannan wato daman kamar dabbar ta zamo manfuzatul maqatil, ce dabba ce wanda yake an zarce makasarta, shi yasa ba za a ci naman ta ba. To
fa in tamada zabihu amdan,
amma idan ya zamo akwai wani dalili masalan da ya fara yankawan ne sai hukata kubuce daga hannunsa,
na'am,
ya gaggauta daukowa ya sake bismillah da niyya ya mayar ya karasa yankan. To wajen wasu malaman da yawa sun ce ya halatta a ci wannan, tunda yake ba da gangan bane, kuma ya nuna abutarsa ga niyya da bismillah har a ƙarshen yankan nasa,
na'am.
To fa inda ma da zabihu idan ne yanka dabba ya zarce
amdan
da gangan da niyya ya ta yankawa,
na'am, hatta qada ar-ra'sa,
har sai da yake kanta gaba daya
min az-zabihati,
daga jikin ita dabbar ko tsuntsun da yake yankawa
asa'a,
to haka din da yayi muna nan,
wato okaru,
amma kuma ya halatta a ci wannan yankan nasa, a ci wannan yankan nasa, sai dai zarce wanda ya haye kusar da kanta wannan ya muna na ba haka aka so ba. Addinin musulunci ya zo da a kyautata ga kome ko da dabbar da za a yanka, inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in,
na'am,
yasa iyaka inda ake bukata ake neman bawaye ba wai yace zai tsawaita azaba ga ita dabbar ko abin da yake nufin yankawa ba, sai iyaka inda aka yi masa izini ya dace yayi,
na'am,
in ya kare akan haka ya muna nan. To amma kuma inda ya zama yankan ya fara shi ne daga inda aka ce, wato ta makogoro ya fara ta gaban dabbar, kaga dan ya zarce din kenan, sai da ya gama yankan ya kawo abin da ba daidai ba, sai sa wannan abin da ya kawo ba daidai ba bai shafi yankan ba, yayi ba daidai ba amma bai shafi yankan ba, tunda sai da ya gama yankawa. To
wa man zabaha min al qafa,
wanda ya yanka daga ƙeya, wanda ya yanka daga ƙeya,
na'am, min safahatul unuqi,
daga wajen fatar wuya ta wajen ƙeya,
aw min safahatul unuqi,
ko kuma yayi daga fatar wuya,
na'am, lam tuqal,
wato daga gefen wuya ba daga wajen makogoran ba, a maimakon yayi inda zai fara yanke makogoran sai ya dauko haka ya fara daga fatar wuya wajen kunni, to wannan ba za a ci dabbar ba, wannan abin da ya yanka ba za a bi halatta a ci ba, saboda ne, saboda sai da ya zarce maki farsan nan kuma ya yanka, ko da a ƙarshe ya yanke makogoran ya yanke majinatan, amma sai da ya zarce makasar dabbar, inda ko da ma an kyale ta ba za ta rayu ba, shi yasa ba yanka yayi ba, yankan nasa sai bayan da ya zarce makasar ta sannan yayi, shi yasa aka ce ba a ci ba, wannan dabbar ba a ci ba.
Wasifatu zabihi,
sifar yanka wadda aka fito,
an yaba zabihata ala yasariha,
shine a kwantar da abin da za a yanka, dabbar da za a yanka ko tsuntsun da za a yanka, ala yasariha, bisa ɓarin jikinta na hagu, bisa ƙarƙarinta na hagu,
mutawajjihatan lil qiblati,
ta halin kasancewa ta mai fuskanta alqibla,
na'am, wa yaqulu zabihu,
me yankawar yace,
bismillahi wallahu akbar, fa yajma'u bayna tasmiyati wat takbir,
ya tara tsakanin fadin bismillahi da kuma fadin wallahu akbar, ya zama dubbin ya fada,
wala yadhkuru ma at-tasmiyati ar-rahmanir rahim,
bayace bismillahir rahmanir rahim ba, saboda yanka abu ne wanda yake akasi da rahama a zahiri, shi yasa dai kamata ya kawo maganar rahama a wajen ba, ya tsaya dai kawai bismillah,
na'am.
To
wala yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa
sallam, kada salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, salati ga annabi abin nema ce daga bawa, amma akwai wa'ansu guraren da aka ce kada bawa ya ce zai salati ga annabi, wannan ɗaya ne daga cikin guraren, wasu malaman sun kai su har wajen guda 30 irin guraren da aka ce kada bawa ya salati ga annabi, kama a ban ɗaki, kamar yayin ciniki ko yayin mamaki, ko da yake wa'ansu guraren akwai saɓani, wasu malaman sun ce ba laifi dan yayi salati a wajen, amma dai kama a nan a wajen yanka an ce kada yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam,
na'am. Fa in itasara ala tasmiyati,
idan mai yanka ya takaita bisa cewa bismillah kawai,
ajza'ahu,
ya isa masa fadin bismillah din kawai, ya isa masa fadin allahu akbar din, an so ne, an so ne, shi yasa aka ce wasu fatuz zarhil mustahabbatu, cewa fadin allahu akbar din an so, fadin bismillah shi ne yake wajibi,
na'am. ولو تركها نسيانا
دا يا بريم بسم الله يا إن ينكا دا منتوا
أجزاءه أجزاءه اتفاقا
أجزاءه ينكا الناس يا إسم مسا
اتفاقا
اتفاقا دا قموا ما لمينا مصابا أما صبا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه باكي دا ما لما سنجم أتنشي ووان ديكي يزو ينكا سيمن شبي بسم الله با بعد جنجني كفتا با to wannan abin da yanka din a ci saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ai sunan Allah yana bakin dukkan mummuni duk mummuni ya san duk abin da zai yi sai ya nemi taimako da Allah sai ya fara da sunan Allah shi yasa ko ya fada ma ko bai fada ma kamar ya fada ne ko da inda yake bai fada ba kamar ya fada ne
na'am wa kazalika tajzi'uhu law tarakaha amdan
haka nan ma yankan ke isassa da a ce ya bari yin bismillah da gangan
Ibn al-Qasim
gurin Ibn al-Qasim Ibn al-Qasim almajirin Imam Malik Allah da gare shi yace in ya bari yin bismillah ma da gangan to ya yankan ya isan masa amma dai ya munana in yin bismillah ba daidai bane amma kuma bai hukunta cewa yankan nasa ya haramta ba wato wannan wataƙan lishafi'i dacewa ga masabar imami shafi'i masabar imami shafi'i su ma sun tafi kan cewa wanda yake ya bari yin bismillah yayin yanka da gangan to wannan abin da yanka din za a ci suka ce kamar yadda aka ce wala takulu mimma lam yuskarikumullahi alayhi wa innahu lafisq suka ce wannan wa innahu wawi ne na hali ba wawi ne na ibtida'i ba wa'anda suka ce ba za a ci yankan nasa ba suka ce wannan wawun wawi ne na isti'nati wawi ne na isti'nati kamar malika'a kamar shafi'awa ko kamar ibn al-qasim daga malikawa su sun dubo cewa wannan wawun wawi ne na hali kada ku ci daga abinda aka yanka ba tare da an ambaci sunan Allah ba alhali ya zamo an yi haka da niyyar kangarewa ashe kenan ba da niyyar kangarewa bane wannan ba komai kenan in an yi ne da niyyar kangarewa wato an yanka dan wani gunki ko dan wani aljan kaga shine an yi shi da niyyar kangarewa to wannan halin ne kenan aka halatta to wa'ansu ko ta ta wala takulu kada ku ce za ku ci min malami yuskarismullahi alai daga dukkan wani abu wanda aka yanka dai zama ba ambaci sunan Allah ba akan sa wa innahu ayyanka ba tare da an ambaci sunan Allah ba lafisik kangarewa ne kaga zama wawun na istinafi ne kenan bisa wannan tafsirin shi yasa wato ma'anar wawun shi ya kawo sabani tsakanin malamai ijmalin da yake cikin wawun saboda wawun mushtariki ne yanda muka karanta a manzumatu qawaidil i'rabi wawun yana da ma'anoni guda takwas ko wawi tana da ma'anoni takwas wal wawu lil arfi wal lil hali atatku tana da ma'anoni takwas tana zuwa dan hali tana zuwa dan adafi tana zuwa dan istinafi tana zuwa dan wawu rubba tana zuwa dan ma'iya tana zuwa dan jawabi duk wannan ma'anonin ta ne to
wa madhhabul mudawanati
amma madhhabul mudawana abinda aka ruwaito a cikin mudawana daga Imam Malik
la tujzi'uhu
cewa wannan yankan bai isan masa ba yankan da bai bismillah ya bar bismillah da gangan to wannan yankan bai isa ba wato wannan abin da yanka ya zamo mushi wannan wifaqan li abi hanifata dacewa da masabar abu hanifa masabar abu hanifa su ma kan haka suka tafi bar su a wata ruwayan ma a masabar tasu akwai tsanantawa domin su cewa suka yi ma aiko da mantuwa ne a wata ruwaya cewa ko da mantuwa ne ya bar bismillah ba a ci wannan yankan ba
na'am walau tarakat tawajjuha ila alqiblati
da me yin yanka zai bar fuskantar da dabbar da zai yanka ko tsuntsun da zai yanka zuwa alqibla
ajza'ahu
ya isan masa
walau kana amdan
ko da da gangan ne yake fuskantar da ita ya halata to salam na'am haka ya ci gaba da yi to kaga wannan ai ya fita daga dukkan sabanin malamai a wannan gaba daya ittifaqan ba wanda yace ba zai ci ba tunda dai bai daga hannunsa ba dama yanda ake magana shine in ya daga hannunsa to wannan ko ai Samson gaba ɗaya ma bai daga hannunsa ba, kaga yayi ihtiyadi kenan a wajen dukkan malamai gaba ɗaya ya halatta a ci wannan abin da ya yanka. To bismillahir rahmanir rahim.
Na'am. Al-babu thaminu.
To babi na takwas.
Na'am. Fi shay'in min masa'ilin nikahi
wa talaqi. Wani abu daga mas'alolin aure.
Na'am.
Wato abin da yasa aka ce wani abu nan, shay'in din da aka kawo tankirin dan takalili ne, cewa kadan ba mai yawa ba, saboda mas'alolin aure wato yawa ne da su. Aka ce za a yi bayani akan su, to littafin gaba daya gabaɗayansa da za a mai da shi kan matsalolin aure, da sai a ga bai kai ba a yawansa a ce ya kunshi matsalolin, saboda zamo wasu suna da yawa, domin ilaka ce, dangantaka ce tsakanin mahaluki da mahaluki, ba wato kamar ibada ba ce wadda take dangantaka tsakanin bawa da Allah subhanahu wa ta'ala, wadda a wannan a iya samun musamaha. Amma abin da yake dangantaka tsakanin bawa da bawa, to anan kaga wato su dawa kan zamo an rasa samun musamaha, ba musamaha a ciki. Wannan yana ganin ga haƙƙinsa, wannan yana ganin ga haƙƙinsa, dole sai an yi bayanin ya za a warware wannan irin wannan. To
wattalaqi,
za a yi magana a cikin wasu matsaloli daga matsalolin aure, wattalaqi da saki.
Amma nikahu,
amma aure,
fa ma'anahu fil lughati,
ma'anar nikahu, lafazin nikahu a lugha,
dukhulu shay'i fi shay'i,
shigar wani abu a cikin wani abu. Alsalin lafazin nikahu yana zuwa da ma'ana cewa wani abu ya shiga cikin wani abu, wani abu ya shiga cikin wani abu.
Yuqalu,
akan ce
nakahatul hasatu akhafafa li ibli,
tsakuwa ta shiga cikin kafar ragumi, kafafun raguma ko kofatar raguma. Wato hasatu mufradin hasani, hasa shine sunan jam'in hasatu, wato bambancin da ta ne, hasa tsakonkwani da yawa. Hasatu ko tsakuwa guda daya, akhafafu shi kuma jam'in huffu ne, huffu.
Eh,
da alifi ake rubutawa, ana rubuta hasan, wato ana rubuta shi da yara, ana rubuta shi da yara, shi ma alifin nasa ba aka rubuta shi da yara, in yazo jam'in ba, in yazo jam'in ba.
Wanakaha naumul aina,
ko nakaha naumul aina, bacci ya shiga cikin idanu. Nakahal nakaha naumul aina, bacci ya shiga cikin idanu. Kaga nan an amfani da kalmar naka, ana nufin shiga, wannan shine shigar wani abu a cikin wani abu, wannan shine asalin ma'anarta a lugha, hakikar ma'anar nakaha kenan, lafazin nakaha a lugha.
Wata shari'i,
ma'anar nakaha a shari'a kuwa, ma'anar nikahi a shari'a, wato koyaushe abu akan samu hakikarsa lugawiya da kuma majazi lugawi, da hakika shari'iyya da majazi shari'i, da hakika urfiyya da kuma majazi wanda yake urfi. Wato a samu hakika a lugha, misalan kamar kalmar salatu hakika ce a lugha a cikin addu'a, addu'a salatu kenan a lugha. In an ce salla bi ma'ana da a, ana nufin yayi addu'a, kamar yanda Aisha yake fada, ta qulu binti wa qad qarrabtu murtahala, ya rabbi jannib abil awsaba wal waja'a, alayki mislu allazi sallaiti fagatamiri aynan fa innal jambil mar'i murtaja'a, yace alayki mislu allazi sallaiti, irin addu'a da kike min ke ma Allah saki samu haka. Kaga salla hakika ce a lugha a cikin addu'a, a cikin addu'a, majazi ne a cikin ibada wadda take ta musamman, wadda ta kunshi tsayuwa da karatu da ruku'u da sujjada da zama. A shari'a kuwa in an ce salla hakika ce a cikin ibadan nan wadda take mahsusa, wato wadda take ta kunshi tsayuwa da karatu da ruku'u da sujjada da zama, majazi ne a cikin yin addu'a. Wato ya zama majazi ne a cikin yin addu'a, min idlakil kulli kenan, wa iradatil ba'ari, majazi ne ita kalmar salatu, an amfani da ita ana nufin addu'a, to a shari'ance zai zama majazi ne. an saki duka ne ana nufin sashe, tunda ita sallah ta kunshi sallah, an ta kunshi addu'a, sallah ta kunshi addu'a, tunda ko a Fatiha ai ga addu'a ciki, ihdinas siratal mustaqim, atayya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, to ta kunshi addu'a dole. To
haqiqatun fil aqdi,
a lafazin nikahu a shari'a haqiqa ne a cikin daura aure, wato wannan haka yake a wajenmu Malikawa da Shafi'awa da kuma Hanbaliyawa, sabanin Hanafiyawa da su suka ce koda a shari'a ma lafazin nikahu haƙiƙa ne a cikin saduwa tsakanin namiji da mace, majazi ne a cikin ɗaura aure. Muku a wajenmu nikahu haƙiƙa ne a cikin ɗaura aure, majazi a cikin saduwa tsakanin mace da namiji. Muka ce duk inda yake ya zuwa Qur'ani ma lafazin nakaha ko yankihu ko tunkihu da sauransu duk ana nufin aqdi ne, a waje ɗaya ne kawai yake ana nufin saduwa, shi ne hatta tankiha zaujan gaira, tunda wadda yake wani ya sake ta, mijinta ya sake ta saki uku, yan zara ta ɗaura aure da wani bai halatta ta koma wajen wancan wanda ya sake ta saki ukun ba, sai in ya sadu da ita tukuna, sai in shi wannan wanda ta daura auren da shi ya sadu da ita.
To majazun fil wada'i,
majazi ne lafazin nikahu a shari'ance a cikin kusata tsakanin namiji da mace.
Ala ba'dhum,
sashen malamai yace,
ala malikun,
Imam Malik yace
an nikahu
mubtada ne, jumla ce gaba ɗaya take a mahallin maf'uli, amma nikahu din mubtada ne, an nikahu mubtada ne,
an nikahu mustahabbun,
a aure abin so ne, wato asali a cikin aure ya zama mustahabbi, sai dai kuma yakan zama wajibi, yakan zama haramun, yakan zama makaruhi, yakan zama ja'izi. Aure asali a cikin sa cewa mustahabbi ne, wato ga wanda yake bai jin tsoron zina, bai jin tsoron zina kuma ya zama yana kaunar wanda za ta tsaya da lamarinsa, to ko ya zama yana kaunar samun yaya, saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ta naka huta na salufai ne kasurin duk mun umma mai mulki ya bace, to wannan aure a haƙinsa sai ya zama mustahabi, muddin ba zai bayu zuwa cewa ya ci da matar daga haramun ba, ko ya zauna da ita inda yake haramun, ko ya tafatar da ita abin da yake haramun, to a wannan halin sai auren ya koma haramun a haƙinsa. Wasu malaman ko suka ce a'a, in a iyaka wannan ne ba a ce auren ya koma haramun ba a haƙinsa, amma kuma wajibinsa ne ya fara faɗa wa matar cewa shi fa abin da yake ci haramun ne, shi kuma zai bata in tana zaune da shi, in ta yadda to ita ta jiyo abin da yake wajibin sa kenan. Wasu ko suka ce ma gaba daya auren a haƙinsa ya zama haram, shi ne ake cewa wato shi wajibi, shi abin da yake mustahabi ko sunna ko makaruhi, haramci yana shigan masa, wato annan shiga harancin shi ne rashin nafaka ko kisuwa ko maskani ko wadai ko cewa zai tsururin haramin ya ci da ita.
To
amma kuma wanda yake ke jin tsoron zina, to shi a haƙin sa yin auren wajibi ne lalle, kuma koda yana jin tsoron ɗaya daga cikin wannan, wato auren wajibi ne dai a kansa. Akwai kuma wanda yake auren ja'izi ne a haƙin sa, shine wanda kawai zarar manta komu bisha'anihi ba kaunar haihuwa yake ba, ba kaunar haihuwa yake ba, yana sa ran zai haihu da matar za ta haifa masa ba, amma kuma za ta tsaya za ta kula masa da lamarinsa, to shi wannan auren a haƙinsa ja'izi ne, muddin auren ba zai shagaltar da shi daga ibadunsa wanda suke ba wajibai ba, amma in zai shagaltar da shi daga ibadunsa wanda suke ba wajibai ba, to auren ya zama karahiya a haƙinsa. To
waqtu lifa fihi,
malamai sun fahimta su ta bambanta game da hukuncin aure fi zamanina haza, a zamanin mu wannan, shi wanda ya ziya wato ya rayu ne karshen karni na tara da kuma farkon karni na goma, domin yayi wafati hijirana da shekara 936 wato bayan wafatin malaminsa da shekara 25, domin Jalaluddin Suyuti yana ɗaya daga cikin malamansa. Sheikh Suyuti ya wafati 911, shi mai ziya 936 ya wafati, ko da yake wato a wajen haihuwa kurkusa suke, domin shi mai iziya ya shekara sai dai shekara 80 da wani abu a duniya. Sheikh Suyuti kaga shekara 62 kawai, 62 kawai. Shi mai iziya wato Suyuti ya girme shi ne da shekara 2 kawai, da shekara 2 kawai. To amma bayan wafatin Suyuti sai da ya shekara, sai da ya samu shekaru 25 sannan ya mutu. Saboda shi Suyuti ya yi 32 ne, shi ko ya yi 80 har da wajen 5, ya wajen 85. Shi Suyuti ya haife shi 849 ne, ya wafati 911, shi ko nan 851 ya wafati 936. To yace an yi sabani a cikinsa a zamanin nan namu da yake lamurra da sun juya. To faqala baro, sashen malamai suka ce
tarkuhu,
barin yin auren,
wal istigali,
a shagalta
bil ibadati,
da ibada
mahafata adamil qiyali
bi, saboda tsoron rashin tsayawa da haƙoƙin matar
afabalu,
shi yafi.
وقال بعضهم
ساشا مالمي كو سكتي
التزوج
ين اورن شي يفي اورن على كل حال شي يفي تند yake yana daga sha'airul dini, yana daga alamomi na addini, yana daga alamomi na addini. Shi yasa wasu malaman suka ce yin sa ala kulli halin shi yafi,
ويتهدو في الحلال
sai dai yayi kokari a cikin samun halal,
ma kadara
gwagwadan ikonsa.
فإن لم يجد,
idan bai samu abin da yake halal din ba,
المتشابه,
to sai abin da yake shubha. Wato asali halal shine abin da yake an san asalin sa, an san asalin asalin sa. Mutashabih ko abin da yake an san asalin sa, ba a san asalin asalin sa ba, ba a san asalin asalin sa ba. An san asalin sa dai wannan kudi aiki ne, aikin nan kuma wanda yake a fili halal ne aka bani, to amma ba san asalin su ba. To shi wanda ne wa aikin ta kaka ya samu, to kaka ya samu, to wannan shine mutashabihi kenan. Amma wanda yake halal shine wanda yake an san asalin sa, an san kuma asalin asalin sa. Shi kansa wanda ne wa aikin noma yi kasar da take tasa irin nasa, aikin da bai cuta ba a ciki, ya fidda zakan noman yayi komai, ya samu kudin nan kuma ni da ne masa aiki ya biya ni da su. To kaga wannan an san asalin sa, an san asalin asalin sa kenan. To
alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
To bismillahirrahmanirrahim.
Na'am. Wan nikahu
aure,
bi ma'anar wada'i,
da ma'anar kusatar mace, wato abinda ke tsakanin namiji da mace.
Na'am. La yajuzu fi shar'i,
bai halatta a shari'a,
illa bi ahadi amraini,
sai da ɗaya daga cikin lamurra biyu. A shari'a bai halatta a ce namiji ya kusaci mace ba, sai idan an samu ɗaya daga cikin abubuwa biyu.
Na'am. Aqdi nikahin,
na farko a cikin abubuwa guda biyu shine kulla aure. Sai in an samu akadi, don an samu akadi wannan ya halatta. Yin akadi da mace, daura aure da mace, mai halatta namijin da yake ya daura aure da ita ne ya kusance ta, wannan ba haramun bane.
Na'am. Aw milki yaminin,
ko kuma na biyu, abu na biyu shine mallakar dama, ya zamo baiwarsa ce ya mallake ta ta fuskar da yake shari'a ta yi izini a mallaki baiwa. To ta haka ya zamo ya kusace ta, to wannan ba laifi.
Na'am. Ya qawlihi ta'ala,
abinda yasa aka faɗi haka, aka ce bai halatta sai da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu, saboda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya faɗa,
wallazina hum li furujihim hafizun,
wa'anda suke mummune na haƙiƙa sune waɗanda suke masu kiyaye al'auransu
illa ala azwajihim,
sai ko dangane da matan su wanda yake sun daura aure da su,
ko
aure su ta fuskar da yake shari'a ta tsara ayi aure.
Na'am. Aw ma malakat aymanuhum,
ko kuma bayin su kuyangin su mata da yake sun mallaka. Wannan ba komi a ɗaya daga cikin wannan ba komi.
Wala awwalu,
na farko, wato wannan ayar ita ce ta sa wa'ensu da yawa daga malamai suka tafi zuwa cewa istimna'i mutum ya kokarin fidda maniyyi ta kowace hanya ba ta fuskar saduwa da matarsa ba, ko ta fuskar saduwa da baiwarsa wadda yake ya mallaka, haramun ne. Saboda an faɗi fuska biyu, wasu suka tafi zuwa cewa to ayar ai ba mu bayyana ya bace a wannan ma'ana, tunda dai wannan tana magana ne akan bayyana al'aura ga wani mutum, cewa wanda yake musulmi mummuni na hakika shine wanda yake baya bayyana al'aurarsa ga wata mace in ba wanda yake akwai ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ba tsakaninsa da ita. To shi aya take magana, shi yasa suka tafi zuwa cewa a ba a ce istimna'i haramun bane kai tsaye, sai a duba a ga wato abin da ya sabauta shi.
To wala awwalu,
na farko shine aqdun nikahi, daura aure.
Lahu arkanun arba'atun,
yana da rukunai guda hudu.
Na'am.
Wato malamai da yawa suna lissafa dukkan guda hudun nan, kowanne ɗaya daga cikin guda hudun nan rukuni ne na aure.
Na'am.
Ko da yake wato dangane da bincike da hujjoji, abin da yake akwai shine cewa uku daga ciki rukunai ne, ɗaya sharadi ne. Shi yasa shi aure yana da rukunai guda uku, yana da sharuɗa kuma guda biyu. Yana da rukunai uku, ma'anar rukuni shine abin da yake daman juz'i ne daga cikin abin. To wa'annan guda uku daman juz'i ne daga cikin aure, bayan da za a ce aure ya abu ba ɗaya daga cikinsu. Kamar rufi ne wanda za a ce dole sai akwai abin da ya ɗauki rufin. To abin da ya ɗau rufin shi ake kira rukunin rufin, shi ne harsashin ko bangon rufin. To akwai ko abu guda biyu wanda su sharuɗa ne, su sharuɗa ne ba rukuni ba ne. Saboda me? Saboda a iya yin ɗaura auren ko da ba su ya zamo auren ya yiwu, amma illa iyaka a ce da ya halatta a samu saduwa da juna ba tsakanin mijin da matar, dole sai an cika su. To kaga ta nan kenan ya zamo sun zamo sharadi kenan. Sun zamo sharadi kenan, ba rukuni ba ne. Ehen, shi yasa zancen da yafi inganci shi aure rukunansa uku ne, shi ne miji da mace, miji da wadda za a aura. Wannan shi ne auren da wadda za a aura, rukuni na farko kenan. Sai kuma waliyin ita matar, sai kuma siga. To wa'annan guda ukun su ne rukunai. Tunda in an samu wa'annan guda ukun, sai a ce aure ya yiwu, illa iyaka ya rage yanzu kafin a ce ta tare a gidansa, ko ya ji daɗi da ita a shaidar da shaidu. Kuma illa iyaka idan sanda aka yi kulla auren aka samu wa'annan guda ukun ba a faɗi sadaki ba, to ana neman cewa ya yanka mata sadaki, ya faɗi cewa ga abin da zai bata na daga sadaki daga baya. Kaga kenan, ashe a iya yi ba tare da wa'annan guda biyun ba. Ya zamo ya inganta daurin auren, ya inganta. Ashe kenan guda uku su ne rukunai. Ɗaya daga cikin ukun nan ba inda za a ce an yi aure babu shi, a ce auren ya tabbata. Ba za a aure ba miji ko ba mace ba. Haka nan ba za a yi aure ba siga ba, ba cewa na aura ma, ba cewa na yadda ko wakili ya na mun karba masa. Haka nan ba za a yi aure ba waliyi ba. Ashe wa'annan su ne rukunai. To
al-awwalu,
na farko daga cikin rukunan
al-waliyu,
waliyi. Waliyi rukuni ne a cikin aure, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi waliyin, ba a yin aure sai da waliyi. Akwai kuma hadisi da Annabi yake cewa ayyu mamra'atin nakat bi ghairi izni waliha fa nikahuha badilun, fa nikahuha badilun, fa nikahuha badilun.
duk wata mace da ta daura wa kanta aure ba da izinin waliyinta ba, to auren nata ya zama batacce, ya zama batacce, ya zama batacce. Daga nan aka san cewa wali ashe rukuni ne a cikin aure, kuma ko daga ga wanda take budurwa ko wanda take bazawara, dole sai an samu wali. Illa iyaka shi waliyin nan kashi biyu ne. Akwai wali wanda ake kiransa mujibiri, ma'anar mujibiri shine wanda yake da damar yi wa matar wanda za a daura wa auren dole, ko da ba ta so, in ya daura mata aure auren nan ya inganta ba batacce bane, to wannan shi ake kira wali mujibiri. Sannan kuma akwai wali wanda shi ba mujibiri bane, bai da damar ya ce zai daura mata aure in ba ita ce tace ta yadda ba. In ba ta ce ta yadda ba ya daura mata auren, auren bai samu mahalli ba, ba biyu ba, bai dauru ba. To shi wannan wanda yake ba mujibirin ba, shi ma kuma ya kasu kashi biyu. Akwai wanda yake ba mujibiri ba amma na musamman ne, hasi ne, shi ne wanda yake kusa da macen kwarai, ko da dai bai da damar yi mata tilas amma yana kusa da ita. Misali kamar ubanta, uba dangane da yarsa wadda take bazawara, wadda ta taba aure, bai da damar yi mata dole, amma walirinta ne wanda yake hasi, sai dai bai da damar yi mata dole. Ko dan uwa shakiki misalan, ko liabi wanda yake sun hadu kurkusa, kurkusa kware, ko kamar da, duk wannan waliye ne wanda suke hafsai amma ba mujbirai ba. To akwai kuma wali ami, to shi mujbirin wali wanda yake yana da damar yiwa mace dole ya daura mata aure, ko da ba ta so, in ya daura mata aure auren ya inganta, guda uku ne, guda uku ne. Na farko uba, uba dangane da yarsa wadda take budurwa, ko da ta balaga, ko da ta dade a gidan, in dai budurwa ce, ko da a ce ma ta yi haife haife ta fuskar da yake shari'a bata san da wannan ba, to tana nan dai a matsayin budurwa, yana da damar ya daura mata aure ko da ba ta so. Wannan uba yana da dama, wato ba wai dan an ce budurwa ana nufin wadda bata balaga ba, ko da ta balaga, koda ta balaga, koda ta balaga, koda ba sauran wani budurci tare da ita, to amma duk sunanta budurwa a shari'a. Budurwa a nan wadda bata yi aure ba, wadda bata yi aure ba, kuma koda auren ma a ce ta yi shi amma auren ba ingantacce ba, to shi ma hukuncinta ɗaya da wadda take budurwa, ko kuma ya zamo ta yi auren wanda yake ingantacce.